This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Tarzoma tsakanin matasan Palestino da 'yan sandan Isra'ila ta ƙara tsanani a jiya Asabar a garuruwan Hebron da ke yammacin kogin Jordan da kuma birnin Kudus. Rahotanni da 'yan sandan suke bayarwa na cewa kalla matasa huru da suke ɗauke da wukaƙe ciki har da wata budurwa 'yar shekara 16 da haihuwa suna cikin waɗanda aka kashe a lamura daban-daban. Hukumomi suka ce jami'an tsaron ƙasar su ma sun jikkata. Aƙalla Falasina 40 da Yahuda 7 ne suna daga cikin waɗanda suka halaka a tashe-tashen hankula da jami'an yankin Falasina suke dangantawa da ƙoƙarin da Yahudawa suke yi na amfani da masallacin Al-Aqsa, wanda Yahudawa suke kira Temple Mount. Isra'ila ta dage cewa ƙarya ne ikirarin da Falasinawa suke cewa tana ƙoƙarin karɓe wannan masallaci. Shugaban Amurka Barack Obama, da yake magana ranar Juma'a kan wannan batu, ya bayyana damuwa kan wannan tarzoma. Daga nan ya kira ga shugabanni da suke yankin su yi ƙoƙarin hana ko daina amfani da kalamai da za su tada tarzoma ko fusatar da jama'a ko janyo rashin fahimtar juna. Iran ta yi watsi da zargin da Amurka da Faransa suke yi cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ƙasar ta yi a baya-bayan ya saba ƙudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Farisa tana mai cewa hani da kwamitin sulhu yayi ya shafi makamai masu linzami ne kadai waɗanda za su iya ɗaukar nukiliya. Da yake magana jiya Asabar a birnin Tehran, ministan harkokin wajen ƙasar Muhammad Javad Zarif ya ce babu ɗaya daga cikin makamai masu linzamin ƙasar da aka ƙera wadda zai iya dakon makamin nukiliya. Kalaman Zarif suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta yi nuni da gwajin da Iran ɗin ta yi ranar 10 ga watan Oktoba. Tace ana iya amfani da makami mai linzamin wajen kai farmaki da makamin nukiliya. Daga nan tace Washington za ta mai da martani da ta dace a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A gefen Mr. Zarif, lokacin da yake wannan magana da kwaran aikinsa ne na Jamus Frank Walter Steimer, wanda yake shi ba zai yi amfani da rahotanni a kafofin yaɗa labarai wajen yanke shawara ko Iran ta keta dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kira matsalar 'yan gudun hijira da ƙasashen Turai suke fama da ita a zaman damuwa da ya buƙaci haɗin kai da taimakon dukkan ƙasashen duniya. Mr. Moon ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke wuri da ake kira San Egidio da ke Roma a jiya Asabar, inda ya gana da 'yan gudun hijira da 'ya'yansu. Sakataren ya ce labaran mutanen yana tayar masa da hankali kuma sosai. Ya ce ya kai ziyarar ce domin ya karfafa musu gwiwa. Hakanan babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya fahimci irin kalubale da kasashe da suke cikin kungiyar tarayyar Turai suke fuskanta. Duk da haka ya kira gare su da su nuna dattaku da shugabanci wajen karɓar waɗannan 'yan gudun hijirar waɗanda suke gudu daga yaƙe-yaƙe da wariya da kuma yunwa daga ƙasashensu na asali. A cikin sanarwa da ƙungiyar Amnesty International mai kare 'yancin bil'adama ta fitar jiya Asabar, ta yi kira ga shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai da su mutunta 'yancin 'yan gudun hijira maimakon mai da hankali wajen kare kan iyakokinsu. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Prime Minister Russia Medvedev ya faɗa jiya Asabar cewa burin Russia kan matakin soji da take ɗauka a Syria shine kare muradinta na ƙasa da ƙasa da kuma ganin bayan ƙungiyar ISIS. Ta ce ba ta damu cewa tilas shugaba Assad ya ɗore kan mulkin ƙasar ba. A hira da yi da tashar talabijin da ake kira Rossiya TV ta kasar, ya ce bai dami Rasha kan wanda zai shugabanci Rasha ko zai shugabanci Siriya nan gaba ba, muddin dai ba kungiyar ISIS bace. Ya ce tilas gwamnatin ta kasance ta zamani kuma halattacciya. Medvedev ya ce Amurka da wasu kasashe su tattauna kan batun siyasa. A ranar Juma'a Medvedev ya soki Amurka a wani hira da aka yi da shi saboda wai Amurka ta ki ta tattauna da Rasha da Siriya. Ya kira matsayar ta Amurka a tamkar ta yarantaka. Ya kira farmakin da rundunar taron dangin Amurka take wa jagoranci a zaman wadda ba shi da wani tasiri. Ma'aikatar tsaron Rasha a cikin sanarwa da ta bayar jiya Asabar ta ce jiragen yakin ta sun kai farmaki masu yawa a Siriya a jiyan saka afka muradu ko jibiyoyin ISIS 49 a yankunan Hama da Idlib da Latakia da Damascus da kuma Aleppo a cikin sa'o'i 24 da suka wuce. A halin da ake ci kuma ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta ba da sanarwa cewa rundunar tsaron taron dangin ta kai farmaki biyu kan wasu muradun ISIS a Siriya, hakanan ta kai wasu farmakin sau 19 a Iraki tare da haɗin gwiwar ƙasar ta Iraki. Shugaba Alpha Conde na ƙasar Guinea ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adin ya biyu, kamar yadda bayanai da hukumar zaɓen ƙasar ta bayar kwanaki 6 bayan kammala zaɓe. Shugaba Conde ya lashe zaɓe da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. Babban abokin takararsa Saliu Jallow Diallo, wanda ya samu kashi 31 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, ya ce an tafka maguɗi. Jiya Asabar Jallo ya yi ikirarin cewa zai shirya zanga-zanga kan abin da ya kira fashi da aka yi. Masu sa ido kan zaɓen da ƙungiyar tarayyar Turai suka ce su dai ba su gama maguɗi ba. Amma sun yi korafin kan ko kuma matsaloli da suka gani da suka hada da jinkiri wajen bude rumfunan zaɓe, hautsina rijistar masu zaɓe, waɗannan matsaloli suka ce sun janyo dogayen layi a wajen jefa ƙuri'a. Wannan shine kaɗai karo na biyu da za a yi zaɓe bisa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar Guinea tun bayan da ta samu 'yancin kai daga hannun Faransa a shekara ta 1958. Shugaba Conde ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2010 a zaɓen farko da aka taɓa yi a ƙasar, bayan shekaru masu yawa yana fafata da gwamnatocin ƙasar 'yan kama karya, lamari da ya sa ya gudun hijira. A zaɓen ƙasar na farko da aka yi ya kada Jalo a zaɓen fidda gwani.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Cikin shirin za mu ji rahoto kan gangami da aka yi a Katsina domin jawo hankalin iyaye su sanya 'ya'yansu makaranta. Shugaban wata makarantar sakandare ya yi bayani kan bambanci da ake samu ta fuskar karatu a jiya da kuma yau. Za mu ji shawara kan hanyoyi da za a bi a maido da martabar malanta da kuma ƙarshen hira da basarakin ƙasar Kebbi na bunƙasa ilimin iya mata. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Watan Satumba ne ake fara sabuwar shekara karatu a galibin ƙasashen Afirka, musamman a wurare kamar su Najeriya. Lokaci ne da sabbin ɗalibai musamman a matakin firamare da sakandare suke fara karatu. To, kamar a kai ga haka, hukumomi a jihar Katsina suka ɗauki nauyin shirya gangami domin ƙara faɗakarwa kan muhimmancin sanya yara makaranta musamman ɗiya mata. Kuma kamar yadda ba za ku kasa sani ba, wannan ita ce matsalar da har yanzu ake fama da ita musamman a ƙasar Hausa. Ga rahoton da Zaharaddin Sani Huntoya ya aiko mana daga Katsina.
Da yake buɗe taron gangamin saka yara makaranta na shekarar 2015 zuwa 2016, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar Katsina Alhaji Lawal Buhari Daura, wanda Alhaji Bature Muhammad ya wakilta, ya ce gangamin na ƙarawa iyaye ƙwarin gwiwar saka yaransu makaranta musamman 'yan mata.
A duniya muna da misalin kamar yara miliyan 58 waɗanda ba su zuwa makaranta, daga ciki kuma an duba an gani diddiga ta nuna cewa kamar miliyan 100 na waɗannan yara waɗanda ke cikin makaranta ba su gamawa saboda waɗansu dalilai. So dalilin haka ne yasa aka haɗu dan aje a wannan shekarar ta 2015 da 2016 aje a wayar ma iyaye da waɗanda duk hakin yara ta yi a wuyansu na ganin cewa yara an sa su sun je an ɗauke su a makaranta.
Ko a matsayin ku na gwamnati, ko akwai wani ƙalubale da kuke fuskanta ta wannan bangaren, kuma ta yaya za ku shawo kan shi?
Ƙalubale dai ba wani abu ne sai na rashin wayewa ta al'umma kamar waɗanda ke zanne a karkara.
Yanzu inda mutanen da ba a zanne a karkara kowa san ilimi, amfanin ilimi yanzu.
Ya kamata a ce mun jajirce, mun ga cewa yaran nan waɗanda hakkin zuwa makarantar ne ya dace a wayansu, ko ya tashi yayi ba da irin gudunmawar da ya kamata ya bada domin a ga cewa waɗannan yara an dauke su a wannan makaranta.
To kalubalen nan ba na abu bane ba na rishin da ya tashi ne kurin da sakaci dai na mutane kurin. A takaice dai ni abin da zance ilimin yanzu ba wanda bai san amfanin shi ba. Ya Allah na bokonnin ne ko kuma na Muhammadiya. Ni ina ga kamar ma ai kamar abu ba ma dadi a ce wai yanzu sai an je an ga maka an tirsasa maka an ce ka tashi ka sa danka a makaranta. An wuce wannan lokacin yanzu.
Shehu Muhammad shine jami'in ilimi a hukumar kula da asusun ilimin yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF a Katsina. Yayi bayanin dalilin wannan gangami.
Abinda muka zo yau mun zo mukaddama da shirye-shirye inda za a gudanar da campaign kan ga makaranta gangamin wayar da kai na iyaye da karkara da duka jiha din dan shiga daukan yara aji daya wannan shekaran karatu.
Ya zaka kwatanta mun a shekarun baya da yanzu? Ya kuka kalli irin yanayin yara zuwan su makaranta da rashin zuwan su?
Abinda yake faruwa shine gwamnati na kokari amma da yawa iyaye watakila dan tabarbarewan harkan ilimi a community level iyaye ba su kulawa da kai yaran su makaranta, ko ma da sun je aka dauke su aka rubuta sunan su ba su damuwa da ko suna zuwa ma. Project din mu muna abuna ya kuwan cewa a kara himmatuwa dan yara mata su ma samu ingantaccen ilimi yanda ma zake ke zuwa makaranta, mata ma suna su zuwa su dinga zuwa makaranta da min contribution din su da zuwa ga gina kasa da sauran su. Dan ilimin mata ba ko addinance ba sai an fada ba, muke ba ake bada muhimmanci cewa kar a bar mata.
Kuna ta gangamin wayar da kan al'umma matsayin ku na hukumar ilimin yara wato UNICEF, ba ganin za a yi muku kallon kuma hukumar ku ta gazawa wajen cewa ku da kanku kuna cewa har yanzu ilimin da ya ga yanan da ya ga yanan?
Mu muna aiki ne da gwamnati, namu duba ne menene damuwa, me ke jawo matsala a cigaban ilimi a ƙasa. In muka gano mu ba da shawari ga gwamnati kuma aiki tare da gwamnati mu taya nuna hanyoyin da in aka bi za a samu matsala.
Hajiya Zainab Garba Kaita mataimakin director ce mai kula da tsare-tsare a hukumar ilimin bai daya ta kwatanta yara da suke zuwa makaranta da waɗanda ba su zuwa.
Kwatanta waɗanda suke zuwa da waɗanda ba su zuwa ba karaman abu al'amari bane, saboda yanzu inda ka shiga ka fita lungu da sako akwai yara, wani wurin ma sai ka tadda yaran sun fi karfin azuzuwan su. Saboda haka yaran da ke shiga suke cikin makaranta sun fi wanda ba su ciki makaranta da dinsu.
Yusuf Ado Abubakar shine sakataren ilimi na karamar hukumar Kankara kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan taro.
Za a iya samun ƙarin ci gaban samun yara su shiga makaranta musamman mata da aka damu, saboda shi ilimin mace kamar yadda duk muka sani in ka ilmantar da mace ka ilmantar da ƙasa, saboda ita ce ke haihuwa ta ya samu yara da yawa kuma ita take da lokaci da za ta yi tarbiyyar da yaro. Don haka yayi kyau, yana da kyau, kuma muna fatar sauran ma jama'a na jihar Katsina musamman yanda ake son a bunƙasa ilimi na bai ɗaya, to ya kamata mu ƙara godiya mu kuma mai da hankali akan haka.
Zaharuddin Sanufuntuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A kokarin da wasu sarakunan gargajiya suke yi na bunƙasa ilimin ya mata, makon jiya mun kawo muku hira da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta yi da jagodejin Bakuya a yankin Suru a jihar Kebbi Alhaji Tukuru Aliyu. Mutumin da ya lashe takubin ganin ilimi a yankinsa musamman na ɗiya mata sai sun kara da sa'o'insu ko ina suke a doron duniya. Idan kun tuna mun dakata ne inda Maryam Atu Muhammad ta yi masa wannan tambaya.
Wani irin matakai da kake son ka ɗauka a nan yankinka ka tabbatar da cewa waɗannan matan ƴan mata ɗin suna dai zuwa makaranta yadda ya kamata?
To babban matakin da muka ɗauka dama abin da ni ga miki kenan, su duku-duku ɗin. Duk matakin da za ka ɗauka in ba ka shirya da su duku-duku ɗin ba, matakin ba zai ba. Saboda in ka ce ka ɗauki musu matakin ƴan sanda, Bafulatani na iya sai da saniya ta ya kashe mu ɗan sanda akan ya ta bata makaranta. Amma in ka ɗauki cewa yanzu ga misali ga ki ke karatu yau, ga misali in mun ka ce to yanzu ga malama da kai muna interview, in ba ta yi karatu ba tana zo ta yi muna interview, ke ga bai lace ya ga sai ce ai gaskiya haka na ce. To in mun ka zauna mun ka ce mu zauna dip har ka za ta yi, ke ga wasu Allah ya fahimtar da su, wasu kuma duk wanda kai iya sai ka ji waɗannan da sun ka fahimta su jawo su cikin hillanci. To mun kira duka dukun kuma duka dukun sun yi muna alƙawari duk da yaro yarinya ta isa makaranta ba a sata ba za su yi musu taron na irin ta hillani. Don haka taron nan ta hillani ta hi taron da aka yi alkali zai wa bahillaci ko ainihin dan sanda ya bahillaci saboda in an kai tare hilla ne na daya dai akwai bangaren da aka barin shanunka za su ba su sake zuwa kiyo komai hakin da auren nan za a nemi inda babu haki a ce nan za ka tsaya kiyo har zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza saboda tare da an kai ma an ce ai kaza ka ce baka yi ba to ke ga abin nan na ci musu tuwa ƙurya saboda matan su nan na suka tatsan nono to shan sani a yanta tebur sai nono ke ga babu babu mutum ta ga mutai kiyo to ke gani
ko
akwai ƙarin bayani da kake son mutane su sani ƙarin bayani yankin nan naka to ƙarin bayani da kake son mutane su sani da shi ainihin ilimin da kake ko kuma da kito kina bincike ilimin ne ya taso tun lokacin ainihin musulunci saboda in ho baka da ilimi duk da addinin ka baka sanar da zakai sa'an nan da ilimin ga na zamani da shi in ka iya shi zai ma taimaka ma ka san me a ilimin ka na addini sa'an nan in kai ilimin ka na addini don kina ana muna iya tunawa sannan muna makaranta in mutun ya sauke Qur'ani kai da baka sauke ba na misali sai ga hika kokari saboda abubuwan suna taya daidai amma mutanen mu waɗanda ka cewa ilimin boko ba ilimin wannan duk magana ta jahilci kuma an ka duba waɗannan jahilai ne saboda babu wani malami ƙwararre wanda ka tuwa ya ce ka kai boko saboda in ba babu ko boko nan duk kasar da babu boko ta koma baya kuma ta ci baya don haka ina kira ga ainihin talakawan mu da hillanin mu da ƴan matan mu da samarin mu duk kowa ya to bi da ilimin ga da aka wadi da ilimin ga da kana in ka mutu sai Allah ya tambayo ya ma tambayoyi cewa ga halin da ka baro duniya me yake cike in baka da ilimi baka yi don haka mu muna hata cewa abubuwan da kuka Allah ya taimaka muku kuma ya ba mu sa
Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi.
Babu shakka har gobe akwai waɗanda suke ganin an samu ci gaban ilimi ba wai an koma baya ba. Domin a yau yaro ɗan shekara 7 yadda yake sarrafa kayan fasaha kamar kwamfuta da ire-irensu mu iyayensu ko kusa ba mu kama ƙafarsu ba. A gefe dai kuma akwai wanda suke ganin cewa waɗannan karikitan sun jawo ƙalubale ga harkar ilimi musamman iya karatu wanda zai kai ga ƙwarewa a fannin rubutu. Ga bayanin da shugaban makarantar sakandaren Jega Kadawo na Ami da ke birnin Kebbi, Malam Isa Adamu Jalingo yi wa Maryam Atu Muhammad kan bambancin karatun jiya da kuma yau.
Karatu dai yana daga cikin manyan abubuwa na rukuni na karatu na ilimi. Domin bayan sanin haruffa da jin bayanai abin da ke tsammanin shi mutum zai karanta domin ya fahimci me ya karanta me ya rubuta. A da malaman mu Allah ya taimake su suna tare da mu har yanzu suna koya mana karatu don suna ba mu labaru da tafai sai a gutsa da labari a ce kai ka je karanta da kanka sai a kawo da tafai. A misali a Hausa nan kasar kasa kowa ya san magana jari, kowa ya san ilaɗa mai ƙarfi, kowa ya san gandoki na garba gagari. A lokacin nan kun dalibi na son a ce ya kanta wannan littafai domin ya fahimci abin da kanshi kuma bada ma'ana a kansu. Sai nan a turanci ma akwai littafai da yawa na turanci wanda aka ta koya mana karatunsu kaman a secondary school misali irin Things Fall Apart, irin su Macbeth, irin su Julius Caesar da sauransu. Wannan yana taimaka wa dan makaranta ya jin ya isa a ce zai yi magana. Cin kalmomi waɗanda suka rubuta kuma ya haddace su ya san kuma waye ce kuma da ma'anarsu. Kin ga a da ko da wasiƙa mutum zai rubuta sai ya tsaya ya nazari mai kyau. Za ka rubuta wasiƙa sai ka tara mutane saboda akwai abin da muke cewa kakkaci garas. Wato kada ka yi kuskure irin wannan saboda a rubuce ke rubuta su kake rubuta ta da kanka a buɗe dictionary shi ma karatu ne kanshi. Ka karanci dictionary karatu ne kanshi ba wai ka ganshi ba. To kin ga a da yanayin karatu ya yi ba da damar dan makaranta ya nuna cewa dan makaranta ne uwaye suna alfahari da ƴaƴansu in sun rubuta musu sika wane rubutu ne sika bayan gaisuwa da fata alheri wane rubutu ana tuduba baba sai ji dadi iyaye su ji dadin cewa dan su ya rubuta musu sika ya ba su bayani. Kin ga wannan karatu ne kawo su wannan rubutun babu karatun da ba su yi rubutun nan ba. A da wannan yanayi shine ake tai akan shi ko wani alfahari da abin nan da yake akan shi amma zuwa wani daban
da ya juya kuma da al'adar karatu ta yanzu kuwa ya kada baki yana mai cewa
To a yanzu zamani ya zo, kuma ya zo da canji, kuma canji ya zama dole. Saboda lokaci ya zo yanzu kowa a cewa computer age, computer age, computer age, computer age. Akwai handset, akwai websites da yawa. Yanzu ke mai tambaya mana ya cewa ke da kanki in za a rubuta miki wasika ko za a buga miki waya danki wanda ke makaranta, yanki da dadi ke makaranta ko wanda ke da a makaranta, duk wanda ke da a makaranta, abinda ko zai san baban shi shine please send me credit, I love you. Wannan rubutun ba shi rubuta ba, rubuta mishi akai iyaka ko ya danna dan abinda aka ce danna ne ya danna shi. Sannan in ma zai rubutu zai text, in ya in ka bashi kudi ne na 10,000 ko 2,000 ko 3,000, ina ta ce miki thank you, nagode. Sai ce thanks, in ya ce nagode sai sa ng ge waya gode. Anan kin ga al'ada ta karatu ta bace, al'ada ta fahimta ta lalace. Sannan amma makantin da suka bata in ka rubuta asamin ka ba mutum asamin ba ni tarihin sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto misali, abinda kowa zai sai buga a computer sai ta buga, ba ni tarihin labarin sa Ahmadu Bello ci ba ka tun tahi ba, amma a da sai ka karanci wani littafi, ka karanci wani littafi, ka karanci wani littafi, ka kai ga menene tarihin sa Ahmadu Bello Saddauna. Amma yanzu ba ka da, don an riga an sauka maka turu wannan al'ada karatu ta bata. Littattafan da ake karantawa wanda za a kawo ana sayarwa ana karantawa yanzu babu su, ko da akwai su suna cikin computer. Google things fall apart, littattafin da ke ciki yana ciki ga wa'anda adda access ga wannan abubuwan wanda ba su da shi, kaga suna sare su. Kin ga a takaice karatu shi al'ada aqida in ta karatu ta bata. Wannan shine matsala ta yanzu na ɗalibanmu da ayyanmu da suke ciki akan zamani, zamani na technology, bance technology bai da kyau ba, amma zamu fara wani wuri ne, kai mu kai wani wuri. To sun fara kayan su yi shi, sun kai wani wurin ba su bari mun kai can ba. So kin ji matsalar, sun ka matsalar nan shi aka undermine din our intelligence, yaran mu suna da hikima, suna da basira, suna da hazaka, amma ba a ba hazaka su tayi don ba a ba su damar su hodi freely ba. An riga ai control din shi, waya tana hada musu, Google yana hada musu, internet na hada musu. An kibarin damu kunyan nan da Allah yayi basira tayi aiki ba tayi ba.
Na ne tuntube shi game da hanyar da ta dace a bi domin cusa ma dalibai aqidar yin karatu. Malam Isa Adamu ya ce
zamu ka mu karashin wannan bayani na shugaban makarantar sakandaren da ke birnin Kebbi Malam Isa Adamu Jalingo cikin shirye-shiryen mu masu zuwa. Makon jiya mun kawo muku kashin farko na hira da muka yi da Professor Lissafi da fasaha a Jami'ar Kansas da ke Missouri a nan Amurka, Yusuf Alhassan, kan matsalolin da ilmi musamman malamai suke fuskanta a ƙasashe masu tasowa, kai har a ƙasashe da suka ci gaba. Na tambaye shi mafita, inda da farko ya yi magana kan kafofin sadarwa a fannin ba da ilmi.
A yau abin da ya ɗauke wannan koyarwa da ake magana ita ce kamar yanzu ku abin nan jaridu, bayanan da zaka yanzu na labarai da zaka ba mutane da sauransu, ya ku wani malamin ko ya ku malantan malaman da zasu je su television abin da take koyarwa haka, you know. Yau yaro ya dauki waya ni je Google da sauransu abubuwan da zai gani da zai karanta da sauransu, in ya je aji ba zai samu ba. To kaga waɗannan duk suna irin cikin illolin abin da suka shafi malinta a yau.
To waɗanne matakai suka kamata a ɗauka wajen shawo kan wannan al'amari?
Na farko ne a ganina, wato akwai zance bara gurbin malamai tukuna, sai abin da ake cewa sai an fara share su tukuna. Abin da muke cewa education shine educational surgery, kamar yadda likita zai je yi fiɗa idan an samu, idan akwai ciwo irin tumor ɗin nan wanda za a yanke ta ayar sannan a ɗinke a wurin ba da magani. To ɗaya daga cikin wato abubuwan shine sai an koma ga makarantu gaba ɗaya, makarantun mu na ilimi na duk duniya gaba ɗaya su fara ware su gani tukuna su wane ne malamai bara gurbi, waɗanda suke ko da suna da ilimin amma ba sa yin abin da ya kamata ɗaya kenan, wanda kuma ba su da ilimin kuma ga su nan dama a ciki, ya kamata su ma a tace su a fitar da su. To duk idan aka yi waɗannan tankaɗe da reraya, to shi ne na farko. To sannan na biyu abinda nake gani shine abinda ake cewa training. Ka gane duk wani malami wanda yake ko koyarwa daga kan elementary kai koda daga kin da gatin ne zuwa abin nan elementary har zuwa sama ya zama ne duk shekara a ce akwai taro irin na bangaren su misalin malamin lissafi ko malamin turanci ko malamin kimiya ko malamin sana'a duk shekara akwai convention nasu na malaman na ɗan uwansa malamai da zai je ya ji harkokin ko kuma yadda ake koyarwa na zamani na wannan bangare to kaga dai kenan sannan na biyu ya kamata duk wani bita da ake kamar nake fadan workshops ko seminars da ake yi na wannan bangare wannan malami ko wannan malama ya kamata a ce a ringa tura su bi kenan na uku kin mutumin da yake kamar da digirin farko ya kamata bayan wani lokaci a tura shi ko a tura ta taje ta sami degree na biyu ko kuma bayan na biyu a tafi degree na uku da sauransu to idan aka fara yin irin waɗannan abubuwa na farko ilimi zai malanta da ilimi za su canza sannan na uku a can albashi kamar yadda nayi magana me zai sa in je in dauki koyarwa da na san cewa idan naje yanzu nan kasa in kakin dan karota zan samu albashi fiye da na malamin makaranta tunda ina neman biyan bukatata ka gani to saboda haka wannan yana daya daga cikin wannan incentive da zan ce da za a jawo hankali a duk duniya gaba daya to in akai haka ne a gani na waɗannan al'amura za su canza misali a duniya akwai kasar Sweden idan ka duba a yau kasar Sweden ta fi kowace kasa a duniya a jawo hankalin malamai kuma malamanta sun fi kowane malami daraja a duniya saboda mai likita da kake gani wanda ake zance mai fida bai kai darajar malami bai wa kasar Sweden saboda me saboda sun fahimci cewa babu wani abin da yafi ilimi daraja a duniya kuma ya za a sami ilimi sai da malami to idan kasashen duniya da masu tasowa irin na kasashen mu da kasashen da suka ci gaba za su koyi abin da ita kasar Sweden ta yi to ba shakka wannan al'amari zai canza
masu aro da wannan shawarar da Professor Yusuf Alhassan ya bayar Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wakon nan sai kuma mako na gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta daidaita da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
Tarzoma tsakanin matasan Palestino da 'yan sandan Isra'ila ta ƙara tsanani a jiya a sabar a Hebron da ke yammacin kogin Jordan da kuma birnin Kudus. Rahotannin da 'yan sandan suke bayarwa na cewa akalla matasa hudu da ke dauke da wukake ciki har da wata budurwa 'yar shekara 16 haihuwa suna cikin waɗanda aka kashe a lamura daban-daban. Hukumomi suka ce jami'an tsaron ƙasar da dama su ma sun jikkata. Iran ta yi watsi da zargin da Amurka da Faransa suka yi cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ta yaba bayan nan ya saba kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Tana mai cewa hani da kwamitin sulhun ya yi ya shafi makamai masu linzami ne kadai waɗanda za a iya dora musu makaman nukiliya. Ministan harkokin wajen kasar Mohammed Javad Zarif ne ya bayyana haka yana cewa babu makami da kasar ta kera wanda ke iya daukan makamin nukiliya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya kira matsalar 'yan gudun hijira da kasashen Turai suke fama da ita a zaman damuwa da ta buƙaci haɗin kai da taimakon dukkan kasashen duniya. Mr. Moon ya zarci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wuri da ake kira San Egidigo da ke Roma jiya Asabar inda ya gana da 'yan gudun hijira da 'ya'yansu. Sakataren ya ce labaran mutanen ya tayar masa da hankali sosai ya ce ya kai ziyarar ce domin ƙarfafa musu gwiwa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.